Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu muke da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau Asabar 25 ga watan Nuwamba 2023. To bayan an sha labarin duniya, muna da rahoto a game da wani taron tsofaffin ɗaliban da ɗaɗɗen kwalejin Barewa wanda aka kafa a shekaru 1921. Sannan kuma kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Asabar, Ibrahim ta Almasi Garba na nan tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Kuma a yau za a saurari bayanan Dr. Adamu Babikwai da ke koyarwa a kwalejin ilimi na tarayyar Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa, wanda ya amsa tambayoyi a game da tarihin jawurtaccen dan wasan damben boxing a duniya Mike Tyson. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma dai yanzu za mu fara da jin yadda duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukiri. Sama da fursunoni 30 na Falasɗinawa ne suka samu gagarumin tarbo yayin da suka koma gida a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Fursunonin da aka kama da aikata ƙananan laifuka da laifukan kai hari a kan shingen bincike a wajen Baitul Maqdis. Daruruwan Falasɗinawa ne suka taru domin tarbansu, suna waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu. Wasu da aka sako sun rataya tutocin Falasɗinu, wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta Hamas suna bayyana alamun nasara yayin da taron jama'an suka haɗu da su. A ƙarƙashin yarjejeniyar Hamas za ta saki mutane 50 da ta yi garkuwa da su. Kana Isra'ila za ta saki fursunonin Falasɗinawa 150 a cikin sama da kwanaki hudu. Isra'ila ta ce za iya ƙara wuni guda a kan yarjejeniyan domin sako wasu mutane 10 da aka yi garkuwa da su. Ɓarin wutar da sojojin gwamnatin Siriya suka yi a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau Asabar ya kashe akalla mutane 9 ciki har da ƙananan yara 6 yayin da suke tsintar zaitun, inji masu fafutuka. Ɓarin wutar da aka yi a ƙauyen Kaukafin da ke lardin Idlib shi ne na baya-bayan nan na karya yarjejeniyar tsagaita da wuta da aka cimma wanda ƙasar Rasha da Turkiyya suka sanya idanu waɗanda ke goyon bayan ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin Siriya na shekaru 12 da ya sanadin mutuwar mutane rabin miliyan. Ɗaruruwan mutane ne aka kashe ko kuma aka jikata su a cikin shekarun da suka gabata sakamakon keta yarjejeniyar tsagaita da wuta da gwamnatin Rasha take goyon baya tsawon watanni a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar, wanda shi ne tungar 'yan tawayen ta ƙarshe a ƙasar Siriya. Papa Roma Francis ya soke ganawa da jama'a da safiyar yau Asabar saboda mura da yake fama da ita, kamar yadda Fadar Vatican ta faɗa a wata sanarwa. Papa Roma mai shekaru 86 yana gudanar da taruka akai-akai tare da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma sauraron wasu mutane a cikin sirri. A farkon wannan watan ne Papa Roma ya jinginar da wani jawabi da aka shirya domin ganawa da malaman addini a Turai a lokacin da yake fama da muran, amma da alama dai ya nuna yana samun sauki a ganawarsa da yara sa'o'i kaɗan. A watan Yuni an yi masa tiyata akan ciwon ciki, ya kwashe kwanaki 9 a asibiti kuma da alama ya warke sarai daga wannan tiyatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da sanyin safiyar yau an kai wani gagarumin hari a birnin Kyiv da wani jirgi mara matuki samfurin Shahid da Iran ke kirawa. Mutane 5 ciki har da wani yaro suka jikata a harin, a cewar magajin garin Vitali Klitschko a sakonsa na Telegram. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce harin shi ne mafi girma da aka kai da jirgi mara matuki tun farkon mamayar Rashen. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahotonta na wuni da take fitarwa akan mamayar da Rasha ta kai cewa ƙarfin jirgin ruwan sojan Rasha a tekun Bahar Aswad, wurin sakin lodin jiragen ruwa tare da makamai masu linzami a tungarta ta Novorossiysk ka iya zama muhimmin al'amari a tasirin jiragen. A ƙarshe, ministocin harkokin wajen Koriya ta Kudu da China da Japan sun shirya ganawa a birnin Busan na Koriya ta Kudu a yau Lahadi, wanda ke zama taron ministocin harkokin wajen ƙasashen guda uku na farko tun watan Agustan shekarar 2019. Koriya ta Kudu, wadda ita ce ta amshi bakoncin taron kuma za ta jagoranci taron, tana fatan yin amfani da wannan damar wajen kyautata dangantakarta da kasar China, wadda ta yi tsami a 'yan shekarun nan. Sai dai masana ba su da kwarin gwiwa game da yiwuwar samun nasara a wannan taro. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar China, Mao Ning, ya bayyana a wani taron manema labarai na wuni a ranar Laraba cewa tattaunawar yin aiki tare tsakanin kasashen uku za ta mai da hankali ne akan muradun kasashen. China tana mutunta tsarin kuma tana fatan yin aiki tare da ROC da Japan domin zurfafa wannan haɗin gwiwa. ROC ita ce takaitaccen sunan Koriya ta Kudu. Ministocin harkokin wajen kasashen guda uku ka iya gudanar da wasu tattaunawan aiki tare a fannoni daban-daban tsakanin China, Japan da Koriya ta Kudu a wannan ganawar.
To, gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. A yayin da gwamnatin Najeriya ke neman mafita ga kalubalolin da suka tasa kayyar kasar gaba, kungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin Barewa sun buƙaci a haɗa kai wajen samar da ingantaccen ilimi, kiwon lafiya da walwalar al'umma a kasar. Ganin yadda ake hassashen rashin ɗaukan matakai a wannan fannoni zai ƙara tsananta talauci a tsakanin mafi yawan al'ummar Najeriya. Daga Abuja, ga wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Shugaban kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin Barewan, injiniya Dahir Ibrahim, ne ya bayyana hakan a birnin Abuja a yayin taron su na shekara-shekara, inda ake ɗauko maudu'ai daban-daban akan ababen da suka fi ciwo al'umma tuwo a ƙwarya, a tattauna a bada shawarwari don samar da mafita mai ɗorewa.
Alhamdulillah, sunana Dahir Ibrahim, na cikin injiniya Barewa number 1136 na Barewa College daga 1956 zuwa 1962. To, alhamdulillah, mu interest mu shine rayuwar mu, especially ma nan Arewa, inda yake nan ne muka taso, nan ne ko muke kishi da gaske, kuma muna ganin yadda abubuwa suke tafiya din nan. Ya kamata mutane su tashi tsaye a mai da hankali wajen tarbiyyar yara, tunda daga yara yake farawa. In ba an samu an mai da hankali yara sun shiga taitayinsu ba, in an bar ƴaƴa sakaka suna yin abin da suke so, manya ba sa tsawatawa. So, tarbiyya ita ce muhimmiyar abu da za a yi. In aka samu tarbiyya kuma aka gyara ilimi, don ilimi ya lalace. So, abin da muke nanata kamar su yadda manya na masu kawada, wani shi janar gaban da su tuta shi ne a tabbatar da ilimi na biyayya da tsaiwa. Rashin kwaɗayin abin duniya da rashin gaggautawa sai kayi kuɗi da sauransu, duk waɗannan su ne abin da muke ƙoƙari cikin lecocin da akan yi a ƙoƙari a sa mutane kan hanya.
Taken taron wannan shekara shi ne ba da fifiko a ɓangaren gina al'umma, wanda shi ne mafi girman abin da gwamnati ke da shi, kamar yadda babban mai jawabi kuma ministan lafiya da walwalar jama'a Farfesa Muhammad Ali Fati ya bayyana.
A wannan taro da tsoffin ƴaƴan Barewa College suka yi, wanda muka yi lecture kai, mun yi ne akan muhimmancin kulawa da al'umma da lafiyanta da iliminta da kuma ayyuka wa matasanta, cewa su ne abubuwa mafi muhimmanci wajen cigabanta, ba kawai yau ba har da gobenta. Kuma in aka duba a Najeriya, harkan lafiya musamman na ƙananan yara da mata da kuma manya da su dattawa, tare da ilimantar da su shine sinadari wanda in an yi shi da kyau zai haifar da matasa wanda suke da ilimi, suka san aikin da za su iya, kuma za su iya ci gaba da tattalin arzikin ƙasarmu ta kai ga matsayin da muke tsammani a sashen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Najeriya ta zamanto ta yi fice ba kawai a Afirka ba ma a duniya. Saboda haka shugabanni dole mu fahimci wannan, ba wai kuma ilmantar da ko kuma kula da lafiya na shugabanni kawai ko masu akwai ba, a'a, talakawa wanda suke ƙauyukanmu da biranenmu su ma ƴaƴansu su samu dama samu ilimi. hankali mai kyau, samu lafiya mai kyau, wannan shine zai taimaka wajen hadakan kasan ta kuma ci gaba a cikin adalci.
Mallam Abubakar Mamu shine shugaban kwamitin shirya taron kungiyar tsoffin daliban kwalejin Barewa, inda yace
na shiga Barewa 1959 when Emirates ke faɗe na ba is 1281. Kin ga a cikin mu akwai likitoci din da yawa, akwai engineer da yawa, ba irin wannan babu a cikin Barewa. To ya zama na hakkin Arewa ba shakka yana kanmu, kuma tilas ne mu hada kanmu mu ga ya zamu samu mu taimaka don sha'anin cin gaban kasar nan. In aka magana ilimi yana damu mu, don mu Allah ya mamu sa mu samu ilimin, amma yadda ilimi yake a halin yanzu idan mun ta duba abin ba dadi. To wani hanya zamu yi tukunna ita kanta namu makarantar ma mu ƙara bunƙasa ta, a samu a yabi yara da yawa ko su samu irin ilimin da mu muka samu. Eh, ba shakka muna tunani akan waɗannan abubuwa din nan.
Shi ma sarkin Zungur, wanda ya karbi lambar yabo a madadin iyalan marigayi Malam Sa'adu Zungur, ya bayyana farin ciki akan wannan mataki, yana mai yin kira ga 'yan Najeriya da su nemi ilimi.
Sunana Alhaji Sa'idu Hamid Bello, sarkin Zungur. Wallahi mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Ni kam ma babana ne, don ƙanin ubana ne, kuma ina jin daɗi da aka kaddamar da shi, aka kuma faɗi irin abubuwan da ya yi na alheri da gwagwarmaya da ya yi wa ƙasar nan har suka samu ƴancin kai. Sakona da 'yan Najeriya su yi ilimi, domin shi Malam Sa'adu Zungur ya shahara ne wajen ilimi, kuma da gwagwarmaya. Bai fara gwagwarmaya na siyasa ba sai bayan da ya yi ilimi, kuma ya zama kowane sashe akwai shi. Ina ba da al'umma shawara cewa a danƙofa neman ilimi.
Taron shekarar nan dai ya karrama tsoffin ɗaliban kwalejin Barewa 24 ciki akwai mutane 16 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, kamar su Alhaji Ahmad Matadan, Malam Sa'adu Zungur, Alhaji Jamada Fatigi, Alhaji Nuhu Bammali, Dr. IGD Durlong da dai sauransu. Sai kuma waɗanda suke raye, kamar su Alhaji Abu Gidado, Dr. Akpaka Kalu Akpaka, Farfesa Abdullahi Musa da dai sauransu. Gwamnan Birtaniya a Najeriya a waccan lokacin, General Clifford ne ya kafa kwalejin Barewa a shekarar 1921, kwalejin da ke da mazauni a birnin Zaria na jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta kai da Halima Abdulrauf. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana madalla. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5. Sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma ga Ibrahim da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum, wannan gidan rediyo mai albarka. Dan Allah, muna son a bamu tarihin ɗan damben duniyar nan Mike Tyson. Shin ya mutu ne ko yana raye? Mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa. To idan mai tambayar Alhaji Umar Horeba Gashuwa na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Adamu Baɓikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
sunansa ne yanka Michael Gerald Tyson, kuma an haife shi ne ranar 30 ga watan Yuni na shekara ta 1960 da shi a Brooklyn, New York a Amurka. Ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma, kuma ya zamana masu karamin karfi ne, akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar. Sannan kuma shi ma Mike Tyson, Allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi, don haka ya zamana tun yana dan matashin sama yake lallasa tsararrakinsa, wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa, har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa.
To data yana gidan gyaran hali, wato gidan yari, kamar yadda ka ayyana, ta yaya kuma ya kunci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake?
To yana wannan gidan gyaran hali din ne, wani ya lura da yanayinsa, kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko. farko wanda ya ta dora shi akan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara.
To daga anan ake ta fama kamar yadda ka fadi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkan nasa na damben ko kuma a'a yaya al'amarin yake?
To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara 18 ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda yayi nasaran cin kambun zinari a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a 1981. To daga nan kuma fa sai zamanin shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki, wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Burbick, wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya. Mike Tyson ya masa kwab daya. To daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambace dambe ne to shi kawai ake ambanta, wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa 2005 ya dinga fice a fagen dambe.
To yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi na dambe, kamar shekara nawa yanzu misali?
In muka duba kenan ya shekara wajen 20 ana fafatawa da shi.
Yanzu daga Mike Tyson kamar yaya ya gudanar da rayuwarsa? Misali, rayuwa akwai kalubale, akwai nasarori da dai sauransu. Shi Mike Tyson ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara? Kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta?
To Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara, saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku. Ya aure wata da ake kira Robbins Givens a 1988 a auren yi shekara ɗaya tak ya mace, dan nan kuma daga baya yazo ya auri Lakiha Spicer, ita ma a 2009 kai auren ya shekare kwaya ɗaya. To kafin nan ne ya auri Monica Turner a 1997, to ita kam sun yi zaman aure har 2003.
Tulasa, kafin mu je ga gaba na gaba, waɗannan aure-aure da ya yi rukuni-rukuni, kamar ‘ya’ya nawa ya rasu ya bari?
Mike Tyson ya haifi ‘ya’ya takwas, sannan kuma alƙaluma sun nuna cewa a fagen dambe dai a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi, saboda a ƙarancin shekarun da yake da su, da fara wasansa a 18 ya yi ritaya yana da shekaru 38. Daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara 20 yayi yana ta yayi ta gwagwarmayar wannan abin nan din.
Dakta, wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni, misali musamman abin da ya jibace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu, ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar zaman kuliya da sauransu. Shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya?
Yayi ta gamuwa da abubuwa da yawa, misali an daure Mike Tyson a 1992, kusan alkali ya same shi da laifin yi wa jaziri Washington fyaɗe a yar shekara 18. Da aka kai shi gidan kaso, sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa, wadanda wannan din ya sa bayan shekaru 3 da 'yan watanni aka sako shi daga gidan kaso, ya sake koma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson, ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru 3 da ya yi.
To dakta, Mike Tyson da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko kace gidan gyaran hali, da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi, ya ci gaba da harkokinsa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya?
Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a 1992 din, inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdul Aziz. Sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso, ya je aikin haji, wanda duniya ta yada faifan bidiyonsa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa ya yi ta fuskantar kalubaren rayuwa daban-daban, wanda kusan alkaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka, wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya.
Wato a dakta, ba sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa, irin asarar dukiya ko wani dan uwansa ya rasu, ko kuma ya dai fuskanci wata asara dai haka babba? Shin Mike Tyson ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa?
To amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zamana ba shi da komai, ya taba asara ta miliyan 300. To kuma waɗannan din gaskiya suka sa shi kusan yayi kasa sosai. Al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce fadace-fadace kamar da na faɗa, yawan kai hannu, sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun ƙwayoyi, sannan kuma to da harkar mata, wanda a kullum yakan yi ƙoƙari ya wanke kansa. Wannan ta sa ya rubuta wannan littafinsa Undisputed Truth, wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada, sannan kuma da haƙiƙanin gaskiyar lamura yanda suka faru a rayuwarsa.
To da Mike Tyson ya kammala rayuwarsa na dambe, iyaye kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba?
To daga baya, bayan ya bar fagen dambe, Mike Tyson ya koma yana jifa-jifa, yana fita a fina-finai, wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda 7. Allah ya karbi ran Mike Tyson, ko mu ce Malik Abdul Aziz, ranar 5 ga watan Oktoba na wannan shekara da muke ciki, 2023. Allah ya masa gafara, Allah ya yafe masa kurakuransa, Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa. Da fada ɗan kaɗan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson, ko mu ce Malik Abdul Aziz. Na gode.
Kuma da ladakta, muna godiya. Da fatan wasu lokutan in muka sake mai gogoron gayyatanmu, ladakta zai amsa. Mun gode.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Batukwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai bakon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Da Ibrahim ka Almasi Garba. To yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Brazil, Radiogo ya nuna rashin jin dadin sa bisa irin kalamar nuna kyama ko kuma zargin da yake gani a shafukansa na sada zumunta tun bayan sa'in sarda suka yi da dan wasan Argentina Lionel Messi kafin wasan su da suka buga na neman shiga gurbin gasar cin kofin duniya. Dan wasan baya na Manchester United Harry Maguire ya amince da yafewa wani dan majalisar dokokin kasar Ghana da ya yi masa shagube yayin zaman majalisar a shekarar bara. Osihen da Oshola na Nigeria za su yi takara da 'yan kwallon duniya. Dan wasan gaba na Super Eagle Victor Osihen da 'yar wasan Super Falcons Asisa Oshola sun shiga jerin rukunin 'yan wasan duniya da za su fafata wajen lashe kyautar Globe Sosa a birnin Dubai. Dan wasan gaba na Argentina Angel Di Maria ya sanar da aniyarsa na rataye takalminsa daga duniyar ta mola, amma da zarar an kammala gasar Copa ta Amurka na kasashen kudancin Amurka, Newcastle za ta nemi aron dan wasan Manchester City da Ingila mai shekara 27 Calvin Phillips, da kuma dan wasan gaba na PSG Hugo Ikitike mai shekara 21 a watan Janairu. Ita kuwa Manchester United za ta sanya dan wasan Ingila da Everton Jerry Braithwaite mai shekara 21 a matsayin dan baya da ke son daukaka a duniyar ta mola. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta yi shirin fito da kudi a kakar bari bayan kyale idonta da ta yi akan dan wasan PSG da Faransa Kylian Mbappe mai shekara 24 da kuma na Norway da Manchester City Erling Haaland mai shekara 23. Dan wasan baya na Chelsea Lars Mertens mai shekara 21 zai iya komawa Manchester City bayan da City ta fara kulla alaka da dan wasan Lothar Matthäus. Manchester United da Arsenal da wasu kungiyoyi masu dama daga Saudiya na nuna kwadayin su kan dan wasan Portugal Nato Pedro mai shekara 23. Sai dai Wolves ba za ta karbi dukkanin wani abu da yayi kasa da fan miliyan 60 ba. Anan zamu jabirke sai makon gobe in medika ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba. Kafin mu karkare shirin, ga Baba Yakub ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
Sama da fursunojin 30 na Falasɗinawa ne suka samu gagarumin tarbo yayin da suka koma gida a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Fursunojin da aka kama da aikata ƙananan laifuka da laifukan kai hari a kan shingen bincike a wajen Baitul Maqdis. Daruruwan Falasɗinawa ne suka taru domin tarbansu, suna waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu. Wasu da aka sako sun rataya tutocin Falasɗinu, wasu kuma suna ɗauki da koriyar tuta ta Hamas suna bayyana alamun nasara yayin da taron jama'an suka haɗu da su. Barin wutar da sojojin gwamnatin Siriya suka yi a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau Asabar ya kashe akalla mutane 9 ciki har da ƙananan yara 6 yayin da suke tsintar zaitun, inji masu fafutuka. Barin wutar da aka yi a ƙauyen Kaukafin da ke lardin Idlib shi ne na baya-bayan nan na karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma wanda ƙasar Rasha da Turkiyya suka sanya idanu waɗanda ke goyon bayan ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin Siriya na shekaru 12 da ya sanadin mutuwar mutane rabin miliyan. Papa Roma Francis ya soke ganawa da jama'a da safiyar yau Asabar saboda mura da yake fama da ita, kamar yadda Fadar Vatican ta faɗa a wata sanarwa. Papa Roma mai shekaru 86 yana gudanar da taruka akai-akai tare da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma sauraron wasu mutane a cikin sirri. A farkon wannan watan ne Papa Roma ya jinginar da wani jawabi da aka shirya domin ganawa da malaman addini a Turai a lokacin da yake fama da murar, amma da alama dai ya nuna yana samun sauki a ganawarsa da yara sa'o'i kaɗan.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau, kuma na ƙarshe a yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakub Mikil da ya karanto mana labarai, sai Fina Nanduduwa Mai da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.